بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai yawan ni'ima da kyauta da bayansa mutane da dama wanda mun yi wancan azumin da su Allah bai nufi za su sake wani watan Ramadan ba, amma mu a cikin hikimar Allah da kuma ni'imarsa Allah ya samu sake wani watan Ramadan wanda Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran ranakun shekara, ya fifita dararensa akan dararen shekara baki ɗaya, mai sanya daren Lailatul Qadri a cikinsa. Allah ya fifita shi da saukar da Alƙur'ani a cikinsa, don haka ne ma ake ce masa shahrul Qur'an, wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta mana azuminsa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana tsayuwar dare a cikinsa. Dukkan lokaci da Allah madaukakin sarki ya fifita shi, to babban maqsudi kamar yadda malamai suka faɗa, wanda daga cikinsu akwai al-Imam Ibn Daqiq al-Eid, Allah ya kiyanta ya yarda da shi, hikimar Allah madaukakin sarki gare mu mu bayi, idan Allah ya fifita wani lokaci a cikin lokatai shine mu keɓance shi da ayyukan ibada, mu keɓance shi da ayyukan neman kusancin Allah. In banda haka tsawon ranakun daidai suke da tsawon sauran ranakun, wannan watan Ramadan ya faɗo a cikin wato watan takwas na miladiya da watan tara na miladiya. Wani lokaci watan takwas na miladiya da watan tara ɗin ba za su dace da Ramadan ba, to ba wani abu ne yake fifita su ba, ba wani abu ne yake fifita su ba, illa Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan lokacin. Maƙasudin sa mu gare mu shi ne mu keɓance su da ayyuka na gargari. Babu aiki na gari da ya fi komai cancanta a yawaita yinsa a cikin wannan wata, irin wato kyautata alaƙa da Alƙur'ani, kyautata alaƙa da Alƙur'ani, domin dai Alƙur'anin a cikinsa a cikin wannan wata aka saukar da shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan ramadan shine wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Kuma Allah madaukakin sarki ya hada azumi da watan ramadan ta fuskoki daban-daban, bayan saukar da Alƙur'ani a cikinsa, sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alquran wasiyam yushaffa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah, alqur'ani da azumi suna yin ceto ga bawa, ana karban cetonsu gabawa ranar alkiyama. Azumi zai zo ya ce, ya rabbi mana'tu at-ta'ama wa sharaba fi an-nahar fashabbi'ni fi fa yushabba'u fi. Azumi zai ce, ya Allah na hana shi abinci, na hana shi ci da sha a wato ranakun watan Ramadan, da haka ka bani cetonsa. Sai Allah ya ce, na baka cetonsa. Al-Qur'ani sai ce, ya rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl mana'tuhu an-nawma bil-layl fashabbi'ni fi. Na hana shi bacci da daddare, dan haka ka karɓi cetona a kanka. Sai Allah ya ce, na ba ka ceton. Ma'anar ceton da za ki shi ne wato mutumin da ya cancanta, mutumin da ya cancanta Allah ya sanya shi a cikin wuta. Sai Allah ya ce, na ƙyale ka saboda azumi, saboda Alƙur'ani. Ba za ka shiga wutar ba, sai su zo da Alƙur'ani da azumi su tsaya tsakaninka da shiga wuta. Shi ne ma'anar ceton. Wane ne a cikinmu wanda idan za a bi kwakwar bai cancanci shiga wuta ba? Abu nawa ne Allah ya ce ni ba ma yi? Abu nawa ne Allah ya ce kada ni? Ko muke yi abinda ma muke yi din cikin wanda Allah ya ce ni din, wanda muke kokarin yi din, wanne ne muke yi ta tarihi ta tarihi da Allah ya ce? Dan haka ba muna da matukar bukatuwa ya zuwa ga abinda zai cece mu a wajen Allah maɗaukakin sarki. To gashi yanzu Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu ya ba mu damar samun wannan ceto. Shi ne ya samu na wata Ramadan, kuma ya kawo mana yayi na wato sabunta alaƙa da dangantaka da Alƙur'ani. Alaƙa da Alƙur'ani a cikin wannan wata tana da muhimmanci, duk da Alƙur'ani yana da muhimmanci mu kasance tare da shi a dukkan rayuwarmu. Domin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi a wurare da dama, littafi ne mai albarka, kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadakkara ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun anzalna. Allah ya sifanta Alƙur'ani da cewa mai tarin albarka, ma'anar tarin albarka alkhairin Alƙur'ani suna da yawa, alkhairan Alƙur'ani suna da tarin yawa. To babu kamar a cikin azumi. A cikin azumi wata ne da ya kamata wato mu samu alaƙa ta musamman da Alƙur'ani. Idan muka bibiyi rayuwar magabata, za mu ga alaƙar su da Alƙur'ani ta kasance ta fuskoki da dama a cikin watan Ramadan. Tun farko dai ta fara ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan azumin watan Ramadan ya zo, ya kasance yana mudarasar Alƙur'ani, yana darasu na Alƙur'ani, kamar yadda mun san dai darasu daga wannan hadithin na Ibn Abbas zai bamu labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Daga nan ne malamai al-Rabbani suka samo kalmar darasu, yin darasi wato ka tsaya ka karanta Alƙur'ani a gaban wanda ya san shi, ya bayyana tare da wanda ya san shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana darasu Alƙur'ani tare da mala'ika, ya sauke Alƙur'ani a cikin watan Ramadan. Duk wata na Ramadan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, har sai a shekarar da zai bar duniya. Ramadan din sa na ƙarshe a duniya yayi sauka biyu tare da mala'ikan Jibril, wanda ya nuna mana cewar kenan wata ne da mutum ya kamata ya keɓance shi da Alƙur'ani domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin haka ne magabata na ƙwarai ya zama suna wato kyautata alaƙarsu da Alƙur'ani ta fuskoki kamar uku ko sama da haka. Na farkonsu shi ne yawan tilawarsa. Mafiya yawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sauke Alƙur'ani sau ɗaya a dukkan mako, kamar yadda aka ruwaito cewa sun kasance suna tahzibin Alƙur'ani, suna raba Alƙur'ani izifinsu na Alƙur'ani. Ba shi ne wannan izifi wanda ya zo daga baya ba, wanda aka yi shi a zamanin Hajjaj ibn Yusuf, wato a cikin daular Umayya, wanda yake a cikin tabakar tabi'ai. Lokacin tabi'ai akwai wannan tahzibi na Alƙur'ani na izifi 60 da muke gani. Amma izifin da sahabbai suke kasa Alƙur'ani suna kasa shi ne na yadda suke tilawarsa cikin sauka a cikin kwana bakwai. Ku karanta surori uku na farko, wato Baqara da Ali Imran da Nisa'i, izifin farko kenan. Sannan Ma'ida da An'am da A'raf da Anfal da At-Tauba, izifi na biyu kenan, surori biyar. Sannan bayan nan izifi na uku surori bakwai, daga Yunus zuwa An-Nahl surori bakwai. sannan izifi na hudu surori tara daga al-Isra zuwa al-Furqan surori tara kenan sannan izifi na biyar surori goma sha ɗaya daga ash-Shu'ara zuwa Yasin izifi na shida surori goma sha huɗu daga as-Saffat zuwa al-Hujurat sannan izifi na bakwai daga Qaf zuwa ƙarshen al-Qur'ani shine suke kira al-Mufassal izifi ne da jerin surori haka suke raba al-Qur'ani uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sannan al-Mufassal to amma idan azumi ya shigo sai ya zama to sun ba ma sun canza wannan tartibi sun maida saukarsu da suke yi ya zama to ta fi haka yawa saukar ke zama don tafi haka yawa akwai waɗanda suke saukewa kullum bal akwai waɗanda suke sauka biyu a rana sauka ta rana da sauka ta dare kamar malamin Imamu Ahmad daga cikin magabata ne wanda suka zo suka daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka san abu da magabata na kwarai suka kai shi kan tsaya daga cikin magabata domin yana cikin tabaƙar taba'ul atba wato mabiya na mabiyan mabiya ya haya ibn sa'id al-qattan ya kasance cikin watan ramadan kullum sauka biyu yake yin sauka da rana yin sauka da dare saboda haka wannan wata ne da ya kamata farkon alaƙar da za mu sabunta tsakaninmu da alƙur'ani shine mu sanya wa kanmu wani hizbi wani wurgi na karatun alƙur'ani wanda yake za mu ba ma wannan wata haƙƙinsa na wato alaƙa da alƙur'ani abu na biyu shine karanta shi a cikin dare karanta shi a cikin dare a cikin sallar tarawih a cikin sallar dare a cikin qiyamul layl shi wannan dama mutum yana son zaman tuwa cikin bayi na gari masu tsada Allah shine ya sanya karatun alqur'ani a cikin sallah bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafilin bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafilin lam yakun min al-ghafilin duk wanda ya tsayi wajen dare da aya 100 ya karanta su a cikin dare to bazan a tashi a cikin gafalu ba kutiba min al-aqran kutiba min al-qanitin za a rubuta shi a cikin masu al-qunut wato masu nutsuwa cikin masu tsayuwa da ta'a Allah wadda suna daga cikin dan sifofi na muminai guda goma da Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa Allah zai ba su lada mai girma ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat mutum da alqur'ani a cikin wannan wata zai shiga cikin wannan sifa idan ya zamanto ya tsaya akan tilawarsa a cikin sallah in yi sallah bayan liman da yake karatu shi ma tamkar ya yi wannan tsayuwar dare din kamar ya tsaya da ayoyi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya tare da liman har aka yi sallama za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah man qama min ma'al imami hatta yansari kutiba lahu qiyamul layla kamar yadda aka yi Abi Dharr al-Ghifari a cikin surah An-Nisa'i wanda hadisi ne inda yake sifa ta uku hanya ta uku da magabata suke alaka da alqur'ani wanda suka samo ta daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata na abinda yake yi a cikin wannan wata ta fuskar alaka da alqur'ani shine wato darasin alqur'ani domin sanin ma'anoninsa darasin alqur'ani domin sanin ma'anoninsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mala'ika da jini kuma magabata na kwarai ya zamanto suna su ma sun ɗauki wannan suna su karaya an ruwaito daga Qatada ta bin Da'amat as-Sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith na tabi'ai al-Majir Anas bin Malik al-Majir Samurah bin al-Jundub al-Majir Imran bin al-Husayn al-Majir Abu Huraira wanda ya rubuta sahabban manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi da suka yi da su kasance a Basra da Makka ma Qatada ya kasance idan watan azumi ya zo sai ya daina karatu sai ya daina riwayar hadith ya daina fatawa ya koma ya zuwa ga yin karantar da alqur'ani da tafsirin sa karantar da alqur'ani da tafsirin sa a cikin watan ramadan haka zalika imamu na malik imamu darin hijra rahmatullahi alayhi shi ma in watan ramadan ya zo sai ya daina majlisin hadith ya daina majalisin fatawa sai ya fuskanci karatun alkur'ani kawai. To akwai sirri mai girma a cikin alaƙar alkur'ani a cikin wannan wata, domin shi azumi yana nufantar da sababi ne da yake nufantar da mutum daga azabar Allah. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bihi ba'ada Allahu bainahu wa baina wajhihi 70 khalifa min an-nar. Wanda yayi azumin rana daya saboda Allah, Allah zai nufantar da fuskarsa tsakaninsa da wutar jahannama tafiyar shekara 70. Domin ita zuciya yayin da ya gama tokan cewa an karya sha'awarta, to Allah zai buɗe ta domin fahimta. To shi yasa karatun alkur'ani a cikin azumi yake da albarka da sauraron alkur'ani. Shi alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya shikanta shi da sufi masu yawa, ya kira shi waraka, ya kira shi shiriya, ya kira shi wa'azi, ya kira shi jagora, ya kira shi hujja, ya kira shi dalili, ya kira shi haske, sifofi masu yawan gaske. Al-Imam Suyuti a cikin Al-Itqan ya kawo sifofin nan masu yawa. Kowace sifa ta Al-Qur'ani dinnan tana bayyana da duk wanda ya fuskance shi da imani da tsoron Allah, ya fuskance shi da karatunsa da kuma sauraronsa. Sauraron Al-Qur'ani shi ne mabuɗin da mutum zai samu wato a shiryar da kishinsa, yayin da zai saurare shi sama'a abu sauraro na karɓa, ka zo masa domin ka ji me Allah ya ce domin ka yi aiki, ba domin ka san shi don wato ka gano cewar menene rufa-rufar da ake yi, wataƙila ma al'amarin rufa-rufa ake yi. Bari ka zo ka ji a karanta da kai domin ka gane wataƙila akwai rufa-rufa da ake yi, me ke ce rufa-rufa da ka gane. In ka zo ma Al-Qur'ani babu abu, in ka zo ma Al-Qur'ani da wannan tabbata, domin shi Al-Qur'ani gaskiya ne, babu shakka, babu kokwanto a cikin sa. Ya ishe ka gaskiyar Al-Qur'ani ka kalli waye Annabi sallallahu alaihi wasallam, waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wani bai isa ba a duniya ya masa ƙarya, waye isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ƙarya, tsoron waye ke ji, me yake so a wajen wani ya masa ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi ba tun kafin annabci ya zo masa. To ba zai yi ba ce ya bar ma ya bari ma mutane ƙarya ya tafi ma Allah. Saboda haka Al-Qur'ani gaskiya ne da babu kokwanto a cikinsa. To amma ba wanda zai samu wannan shiriyar da ke cikinsa sai wanda ya zo ya saurare shi. Shi ya sa Allah maɗaukakin sarki yake jawo hankalin mai zuwa da sauraron. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku. Wasma'u ku saurari umarni a surar Al-Qur'ani. Mai ce wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu, in karanta al-Qur'ani ku saurari karatun nan. Shi yasa waɗanda suke yaƙi da gaskiya babban abin da suke so su yi shine su hana sauraron al-Qur'ani. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani wal ghaw fihi la'allakum tafhamun. Kafirai suka ce kada ku saurari wannan al-Qur'ani, ku rinka yin wargi yayin da ake karatun al-Qur'ani domin ku yi rinjaye, domin in za ku ƙayyana mutane su saurare shi to shi ne tabbas shirya za ta faru. Shi ya sa ko a yanzu idan muka kula babban abin da yake hana, babban abin da yake ɗauke mu daga shirya al-Qur'ani shi ne abubuwan da za su shagaltar da mu ga barin sauraron su, abubuwa wanda ake so mu saurare su ba al-Qur'anin ba. Ga waƙoƙi nan, ga wasan kwaikwayo nan, ga labarin rita nan, ga novels nan, ga wane ne, duk abubuwa wanda ya zo shigantar da ke wanda za su hana ka sauraron al-Qur'ani, wanda idan da ba don su ba da mutum zai zama to koyaushe yana cikin sauraron al-Qur'ani, sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi alkhairi da ke cikin sauraron al-Qur'ani na wato shirya. Haƙiƙa al-Qur'ani zai bamu magani ga cututtukan zuci, zai bamu magani ga mushkilolin rayuwar ɗaiɗaikunmu, zai bamu magani ga mushkilolin rayuwar mu ta al'umma, zai bamu magani kafin nan ga mushkilolin rayuwar mu ta iyaye. Idan muka zo masa da wato zuciya wadda take mai karɓar alkhairi, muka nemi bayanin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi, domin shi ne kowa sanin alqur'ani, kuma alqur'ani ba za ka dauke shi gundarin kansa ka fahimce shi haka kawai ba ba tare da ka koma da bayanin da yake da bayanin Allah sallallahu alaihi wasallam, domin da haka ne da sai Allah ya saukar da alqur'ani kowa ya dauka ya karanta ya fahimta. Amma idan ba idan da babu Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai karanta alqur'ani yanda yake, tamamun dan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana mana alqur'ani, saboda haka shine farkon mai tafsirin alqur'ani bayan shi kansa alqur'ani. Sannan kuma waɗanda suka yi shaidar alqur'ani suka yi shaidar saukan alqur'ani sune sahabbai. Abdullahi ibn Mas'ud yace babu wata aya ta alqur'ani face na san a ina aka saukar da ita, menene sababin da yasa aka saukar da ita, da akwai a bayan kasa wani mutum wanda za a iya ɗaura sirri a kan raƙumi a yi tafiya domin a je a sami ilimin alqur'ani a wajensa, wanda na san akwai shi ya fi sanin alqur'ani, wallahi da za ta ke zuwa gare shi, to bai je wajen kowa ba, wanda ya nuna ya fi kowa sanin alqur'ani a bisa matuƙar fahimta. To sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mataki na biyu na sanin ma'anar alqur'ani. Sannan bayan sahabbai waɗanda sahabbai suka raina su ne tabi'ai, su ne tabi'ai, amma waɗanda za su zo da fassara alqur'ani da wani abu sabo wanda yake ba su da magabaci a kan wannan fahimtar tasu, to mu kiyaye su, mu kiyayi waɗannan. Sayyidina Umar ya yi ishara cewa Allah zai buɗe ilimin alqur'ani da mumini da munafiki duk ya ɗauka ya ce zai kafa hujja da shi, yanzu a ta America za su iya kafa maka hujja da alqur'ani, ba ma munafikai ba, hatta kafirai ma sai su za su kafa maka hujja da alqur'ani, soki aya ta alqur'ani su kawo ta su fahimta. To Sayyidina Umar ya ce ku yi maganin wannan, ku yi maganin wato a batan da munafikai suke so su tabbatar da sunan alqur'ani, ku yi maganinsa da ilimin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka koma ya zuwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin za ka auna wannan fahimta, idan fahimtar ta dace da abin da ke cikin sunna shi kenan, in baka samu a cikin sunna ba sai ka koma ya zuwa ga maganar mabarata sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan bayan su tabi'ai. Idan ka bi waɗannan matakai to tabbas za ka samu ingantaccen fahimta ta alqur'ani mai girma. Da haka a cikin wannan zamanin da muke ciki wanda yake wato rikice-rikice sun yi yawa, da kowa yana ɗauka yana ciro abubuwa daga cikin alqur'ani domin ya tabbatar da abin da yake so, to babu abin da zai mana magani illa mu koma ya zuwa ga ingantaccen fahimta ta alqur'ani, ko mu sanya alqur'ani a gabanmu. Me ma'anar ka sa alqur'ani a gabanka? Ma'ana inda duk alqur'ani, duk inda alqur'ani ya ja ka, ka jawo ya zuwa ga shi, ba ka sa shi a bayanka ka ce kai ga abin da kake so, sai ka jawo alqur'ani ka baya ka sanya shi ya dace da abin da kake so, wanda wannan shi ne abin da ahlul ahwa'i masu bin san rai, masu fita daga tafarkin sunna, masu salo daban-daban na bid'a suke yi. Abin da aka kira su ahlul ahwa'i ke wato masu bin san ransu, domin fahimtarsu da ra'ayinsu da san ransu shi ne a gaba, sai a jawo alqur'ani ya zo ya dace da nasu, su zo su ce ya dace da nasu ra'ayi. Su fa ahlul sunna da ahlul qur'an su sanya alqur'ani suke a gaba, inda ya jawo su nan za su jawo. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahih wanda yake cikin sahih Ibn Khuzaimah yake cewa man ja'ala alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'ala alqur'ana khalfahu saqahu ila an-nar. Duk wanda ya sanya alqur'ani a gabansa to alqur'ani zai ja shi kamar jagora ne ke kaga ba kawo da jagora da ya masa gora, to haka ne da mutum ka taba ganin mai jagora yana bayan makawo, in yana bayan ka san ya shirya barna ya shirya, amma in yana da bakwa
shine zai tashi in rami ne ya tsallakar da shi idan abin da zai fige shi ne ya kawar da shi to wanda ya sanya alkur'ani haka ta haka alkur'ani zai masa jagora an yi zuwa wanda ko sanya alkur'ani a bayansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam safahu ila nar sai ya kada shi ya kora shi ya zuwa wutar jahannam Allah ya sanya mu cikin wanda suka sanya alkur'ani a gabansu kuma ya musu jagora zuwa ga aljanna Allah kada ya sanya mu a cikin wanda za su sa alkur'ani a bayansu ya kora cikin wutar jahannam a wancan azumin mun fara daga tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd muka karanta zuwa kuntum khayra umma wal ikti inda zamu ce ayat da zamu tashi a cikin suratu ali imran da haka zamu ci gaba daga nan kuma kamar yadda muka yi a shekarar da ta wuce wannan shekarar ma insha Allah zamu riƙa fara karatu da take da fata mu amsa tambayoyi zuwa minti 10 a minti 12 sannan mu karatu zuwa karfe 5 da rabi insha Allah ta'ala ina roƙon Allah maka cikin sarki da sunayen kyawawa da sifofin sa masu ɗaukaka da Allah maka cikin sarki ya sanya mu a cikin ahlul qur'an Allah ya ba mu fahimtar alqur'ani Allah ya albarkace mu da wannan wata da waɗannan rubutu Allah ya sanya mana albarka a cikin da ayat da ayyuka na gaba kuma Allah ya sanya mana cikin wanda alqur'ani yake zama cewa hujja a gare ba wanda alqur'ani yake zama cewa hujja a kansu ba hada wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad sai in fara daga inda zamu tashi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس kun kasance biyayyar al'umma wadda aka fitar da ita ga mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abin da yake kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani kan bar abin da yake munkari kuna hani ga munkari kan kada a yi shi wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitab da mabuwa littafi ahlul kitab su ne al-yahudu wa nasara da sun yi imani la kana khairan lahu da yin imanin nasu ya zamanto alkhairi da ya zamanto shi ne mafi alkhairi a gare su minhum al-mu'minun a cikinsu akwai mu'minai waɗanda suka yi imani wa aktharuhum al-fasiqun amma mafi yawansu su ne ainihin fasikai wannan aya ce wadda ta bayyana wato matsayin wannan al'umma تبين كرار يهود قال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دومن تثبت أكان أبندا الله يبيسو أكان سا دومن سو تثبت أكان شيء وقت سما تين سو أكين أمة دومن كذا تسامو واتو أبندا أكى كرا واتو أقدا inferiority complex كذا تسامو أبندا دي سنيا سر أرينا كراو كم دومن ذكر أمة سر أرينا كراو ba wanda da su ne
to amma mutum da me ya kamata kai maganin wannan shu'ur bil ba'a wato jin cewa ba ka da karfi yarin ya zama to ka samu wato tika ka samu aminci da kanka akwai wanda suna yin ta da gaskiya wanda suna yin ta ba da gaskiya ba wanda suka ba mu kansu matsayi ba da gaskiya ba sun ci kansu amma wanda suka ba mu kansu matsayi da gaskiya to waɗannan su ne za su amfani kansu kuma su amfani al'umma sai da su amfani kansu su amfani al'umma to al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Allah cewa su ne fiyayyen al'umma wanda Allah ta'ala ya fitar da ita ga mutane nan an kawo da lafazin kana kana tana nuni akan al-madi akan abin da ya wuce wato kun kasance al'umma da take kowace to wannan yana nuni kan cewa a da ne ba a yanzu ba kallan wannan a kana tana daga cikin abin da take nunawa tana nuni akan ad-dawam wato ad-daimuma wal istimrar dawama da ci gaba kamar ta inda Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima adani kawai Allah yake ghafurur rahima ai la zala ghafurur rahima lam yazal Allahu ghafurur rahima Allah bai fushi ba mai yawan gafara mai jin kai to wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata fushi ba yayin al'umma da Allah ko take take ita da mutane an yi sabani a wajen magabata shin wannan yana nufin su waɗanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani akan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ake yi ko ko wannan ayar amma ce ga dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arwayo daga Sayyidina Umar da Abdullahi dan Abbas abinda yake nuna da cewa wannan ga sahabbai ne kawai waɗansu malamai kuma daga cikin magabata na tafsir wanda daga cikin su akwai As-Suddi da Qatada da waɗansu su suka ce a'a wannan amma ce ga dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal haqiqa babu sabani tsakanin kaulan tsakanin kaulukan guda biyu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ya al'umma da aka fitar da ita ga mutane kuma a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne suka fi kowa a cikin su saboda kaga sahabbai su ne khairu ummatin ukhrijat lillah in kace zaka dube shi alal itlaq a cikin al'ummomi da zamani to babu kamar sahabbai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairul nas qarni thumma alladhina yalunhu thumma alladhina yalunhu fiyayyin mutane baki daya waɗanda suka fi kowa sune karni tsaran da yake ciki sune sahabbai wanda su da Allah sallallahu alaihi wasallam sune fiyayyin mutane domin annabawa su suka fi kowa al-mursalu su suka fi kowa cikin mutane manzanni sannan bayan manzanni sai annabawa to bayan annabawa sai kuma waɗanda suka yi imani da annabawa to a cikin waɗanda suka yi imani da annabawa babu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban annabi Ibrahim sun fi sahabban annabi Musa sun fi sahabban annabi Isa sun fi sahabban annabi Nuhu bi dalilin wannan aya su ne fiyayyin mutane da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni fiyayyin mutane su ne karni to kuma a cikin al'ummomi bayan sahabbai kuma to a cikin al'ummomi biya annabawa babu kamar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin wannan aya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kuni fi yum al'ummomi da aka fitar da su ga mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin hadisin Muawiyah bin Haida wanda hadisin sahihi ne a cikin Muslim din Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum tukuna 70 umma antum khayruha wa akramuha ala Allah ku wa to al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne za ku cika al'ummi guda 70 ku ne kuka fi kowanne kowace alkhairi a cikin 70 din nan antum khayruha wa akramuha ala Allah kuma ku ne kuka fi girman daraja a wajen Allah kan dukkan sauran al'ummi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yana fadan lokacin ranar alkiyama ne yanda al'ummomi za su zo su wuce ranar kiyama wuce to ku in kuka zo gabanin ku al'ummomi 70 sun wuce to a cikin dukkan al'ummomin nan na annabawa mabiya annabawa antum khayruha ku ne kuka fi su dukkan su alkhairi kuma ku ne kuka fi su matsayi a wajen Allah ta'ala ku ne kuka fi su matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan haka kun ga babu waɗanda suka fi kowa taɗewa irin waɗanda suka zo suka samu fiyayyun al'umma ya zamanto suka mayar da su su ne wato tsinannun al'umma
wanda suke gaba suke kiyayyar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An tambayi Yahudawa su wane ne suka fi kowa, suka ce sahabban annabi Musa. Aka tambayi Nasara su wane suka fi kowa, suka ce sahabban annabi Isa. Makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da aka tambaye su su wane suka fi kowa sharri, suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashi kuma Allah yana cewa kuntum khayra umma. Kun ga wannan aya, tabbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne. Saboda dai su a kuntum wannan harkul kitab kuntum ku suwaye wanda ake mutuwa, suwaye Allah zai ce musu ku sahabbai, dan su ne aka saukar da alqur'anin a gaban su aka ce ku. Saboda haka wannan ayar nassi ce ta alqur'ani akan shigar sahabban manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi. Sheikh Abdullah ibn Mas'ud yace inna Allah tala ala qulubil ibad فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجي الله يا دوبي سكا تنباي سيجا سكا تنصحبا عن النبي صلى الله عليه وسلم سوني سكا تنبت قوة النهي تركي دع الخير سيجا إيسو دموت زمن صحبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله تيدي يزا ما تصحبي يزا ما يدرجي sannan ya bashi wanda yake za su imani da shi, wanda za su imani da shi fiye da yanda sauran annabawa sahabban su kai maka imani, za su taimake shi fiye da yanda sauran sahabban annabawa suka taimake shi. Ka duba ka gani lokacin da aka zo yakin Badr, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma sahabbai ashiru alayya ayyuhan, ku bani shawara ya ku kai kowa magana yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka yi magana ya sanya fuskar sa sai kankani sai walwala ya farin ciki, shine Miqdad ibn Amr al-Kindi wanda ya shahara da al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Yace masa ya Rasulullah, ba za mu ce maka ba kamar yanda mutanen annabi Musa suka ce masa ithab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qadim, tafi kai da ubangijin naka ku je ku yaki mu muna nan a gaban ku. Sai dai za mu ce maka idhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilu, ku tafi kai da ubangijin naka ku je ku yaki muna tare da ku, muna za mu yaki. To haka suke, dan haka wanda suka taimake wanda masu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kuma taimakon sauran annabawa, wanda suka gaskata, wanda za su gaskata shi fiye da yadda sauran annabawa suka, sauran sahabbai suka gaskata annabawan suka gaskata annabawan su. Da akwai mota fara Honda nambar Kano AG 350 Madobi, da Allah ana neman ya je ya janye, Allah ya farka ya yi. Saboda haka wannan ayar ta bayyana falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nassi ce akan falalar su, wanda da masu rubutu akan fadailus sahaba suna kawo wannan ayar domin dalili akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To nan Allah madaukakin sarki yace ta'muruna bil ma'ruf, wannan jumla a matsayin ta'lil take, wato me yasa kuka zamanto ku ne fiyayyen al-fiyayyun al-umma? Ta'muruna bil ma'ruf, kuna yin umarni da kyakkyawa, kuna yin umarni da kyakkyawa. Al-ma'ruf abinda aka sani ai shine ismu maf'ul ne na arafa, ya'rifu ya'rifuhu fa huwa ma'ruf, idan ka san abu. Wato abinda ake nufi da al-ma'ruf shine da, domin da a ce sanannen abu a wajen mu'minai, sanan abinda yake an san alkhairin sa. Mafi girman da aka shine imani da Allah madaukakin sarki. To sahabbai a to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suna umarni da kyakkyawa, wa tanhauna 'anil munkar, kuna hani ga barin al-munkar. Al-munkar shine shi ma wannan ismu maf'ul ne na inkar, abinda aka ki, abinda aka ki, ma'ana wato abinda mu'mine suka ki shi saboda Allah baya son sa, shine abinda Allah ya hana sako. To kuna umarni da bin Allah, kuna hani ga barin ayi sako. Wa tu'minuna billah, kuma kuna yin imani da Allah. Waɗannan sabu abubuwa su cikin guda uku sune su abin da suka baba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da aka saura al'ummomi. Ahlul kitab Allah ta'ala ya sifanta su da cewa kanu la yatanahawna 'an munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluhu, sun kasance ba sa yin hani ga barin munkari da suke aikatawa ba sa hani ga ba sa hani ga barna kowa yana da iko shi yasa ma suka kiro suka kirkiro abin da ake cewa lace fe lace fe kare kowa ya abin kare kowa ya abin yake in mutum yace kawai yake tafi tsirara kyale shi in mutum yace so yake tsira da uwarsa kyale shi to wannan shi ne sifar hali da haka Allah ya tsanta haka wannan al'ummar take shi yasa suka kawo ma duniya waila shi yasa al'ummar duniyar da take yanzu a hannun su ta zama su duniya ce ta waila duniyar musibu da bala'i da bala'o'i irin domin me domin haka Allah ya su ba su zama to su ne khairun nas domin sai Allah madaukakin sarki ya ce to mu ba haka muke ba mu muna umarni da kyakkyawa muna hali da mummuna muna hali da barin mummuna da haka yayin da musulmi muka bar wannan sifa to mu zama to ba mu da bambanci da sauran al'ummomi yayin da musulmi ya zama to kan cewa ba za mu tashi mu tsawatar akan ai daidai ba to mun zama to ba mu da bambanci da sauran sifofi da sauran al'ummomi kuma Allah ya ce wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah domin ya bambance mu da al'ummar mushrikai idan su ahlul kitab sun ce suna imani da Allah a bisa riya wasu da imani da Allah ba hakikar imani da Allah bane to amma ba sa amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar al'umma ce akwai wata al'umma shi da al'umma mushrikai su ba sa imani da Allah masu bautar gumaka hindus da mushrikai wato masu addinin hindu da masu duk wani addini wanda yake ba samawi ba wanda ba su imani da Allah da kadaita Allah a ciki kuma wannan al'umma ba za su zama to al'umma wadda take ta cancanci daukaka da alkhairi a wajen Allah ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ad'altu kifayatan haji wa imaratan masjid al-haram kaman amana billahi wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda ba yayin da mushrikai suke cewa ai mu ne fiyayyun mutane mu ne zabaku mu ne fiyayyu wajen Allah mu ne muke kula da al'adai mu ne muke hidima ga dakin Allah kwana hada mutane da waɗanda suke su ba haka suke ba shi ne sai Allah ya musu rai yace kun san ya shayar da alhadai da kula da masallaci ne alfarma kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya jihadi a tafarkin Allah ba su daidai ba wajen Allah to shi yasa nan Allah ya kawo wa tu'minuna billahi domin ya nuna cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun cancanci falala saboda imani da Allah da haka yayin da ya zama to kan cewa imaninmu da Allah yayin da ya zama to mun rusa imani ga Allah mun sanya abubuwan shirka a cikin imani ga Allah bori da tsubu da imani da dodo da yadda da shari'ar wani ba ta Allah ba da dukkan abubuwan da suke abubuwan shirka wanda suke wato rubuta tauhidi to babu da ba za mu samu wannan cancanci wato wannan sifa ita babu cancantuwar mu zama to yayin al'umma a wajen Allah madaukakin sarki ba sannan Allah ta'ala ya ce walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum da mu'minai da ahlul kitabi sun yi imani sune yahudu da nasara da wannan imani ya zama to alkhairi a gare su da sun yadda da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafin domin littafin su abin da yake nuni kenan duk wanda kuma ya san littafin Allah daga cikin su abin da yake yi kenan imani yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake da sun imani da wannan imani ya zama to alkhairi a gare su a cikin wannan akwai ishara da abinda mutane ba su sani ba shine na wato tarin alkhairi imani da Allah tarin alkhairi gaskata Allah da shiga cikin addinin musulmi abinda Allah ya dauki sarki ya shaida da alkhairinsa to shine tabbas ya tarin su ko alkhairi baki da minhumul mu'minun a cikin ahlul kitabi akwai mu'minai wanda suke imani kamar wanda yake a cikin wanda suke zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam su wanda suke cikin wannan aya akwai Abdullahi ibn Salam babban malamin Yahudawa Abdullahi ibn Salam Abu Yusuf daga cikin zuriya Annabi daga cikin Yahudawa wanda kai ba ya ce farko wanda suke imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina da ya imani yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka gaya ma Yahudu na imani tun lokacin farko tun lokacin da gina gidan Abu Ayyub al-Ansari farkon shigowar sa Madina kafin ma a gina masallaci Abdullahi ibn Salam ne imani a wajen waya ba an tun yana tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a sati biyu ne a sati biyu ko fara goma da yana ne a kuba yace ya rasulullah kada ka gaya ma Yahudawa na yi imani domin Yahudawa mutane ne makaryata wanda ba sa jin kunyar karya da sharri yace fa innal yahuda qaumun buhtun wato ba ma kai muka ga tawo masu kirkiro ƙarya su zauna garan da su yace ka tambaye ni ne matsayina a wajen su da suka zo kamar yadda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwa Madina ana zuwa mutane su zo su gaishe shi wadansu su kawo hadiya wadansu su kawo sadaka wadansu su tambaya wadansu kuma kawai su zo su gaishe su ga me za su ce me za su koma su bada labari yace da suka zo sai yace wane ne Allah ya salama wannan ai hada khairuna wa ibn khairina wa alimuna wa ibn alimina shine fiyayyen kuma dan fiyayyen malami dan malaman mu sai ce me ra'ayin ku in yi musulun da suka ce ma'anahu Allah Allah ya kiyashi sai ya bude labule ya zo ya ce ya karba shahada sai suka ce sharruna wa ibn sharrina shine asrarun da asrarun sai rasulullah ba abin da na gaya masa ba kenan to yayi imani haka dalika dan uwansa Salama bint Salam shi ma yayi imani da gwaggwansa Khalida bint al-Harith da uwar ubanta lokacin da yaje imani yazo da yaje ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya gaya mata kace wannan wani irin murna ce yace ai ko Annabi Musa ne yazo ba za ka murna kamar wannan ba yace ai murnar da nake ta fi ma a ce da na ga Annabi Musa ne wanda na gani shine annabin karshen zamani wanda muke karantawa akan cewa zai kuma na yarda da shi na yi imani na musulunci ita ma ta kalmar shahada da kanwarsa da dan kanwarsa da ƴaƴansa Abdullahi Muhammad da Yusuf duka ne sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai da Yamin ibn Yamin shi ma yana daga cikin Yahudawa wanda yake sunansa ya zo a cikin sira da Muhayrir wanda aka kashe shi a lokacin yaƙin Uhud bai yi imani ba sai da aka tafi yakin Uhud yana ta taraddudi akan cewa ko Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Annabi karshen zamani ko ba shi bane mawadaci ne cikin Yahudawa da za a tafi yakin Uhud ya fita ya yi wasiya ya ce in aka kashe shi duk gonakin sa ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka kashe shi ya mutu shahada kino da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amila qalilan wa ujira katira ya yi aiki dan kadan kuma shi da mai yawa aikin da yake nan ko sallah bai yi ba amma ya haƙa Muhayrir cikin Yahudu wadannan Yahudawa ne ba Larabawa bane Isra'iliyun ne inda zaka san cewa addinin musulunci ba addinin kabilanci bane inda zaka ji ana tantsine mai Yahudawa da abinda suke da abinda suke to ba duniya suke rabar da haka minhumul mu'minu daga cikin su akwai mu'minu amma wa aktharuhum fasiqun bafiya yawan su fasikai a wannan zamanin ma za ka gani minhumul mu'minun akwai mu'minai a cikin yahudi ga sunan irin su Maryam Jamila ba yahudiya ce ta New York wata ido kamar sa a shekara 8 shi yake daukar wata kyauta da ake yi na wanda yake kowa kwarewa a likitancin ido yana nan yanzu a Madina yana nan ya rubuta littafai akwai littafin sa the first and final commandment wanda duk mai hankali wanda duk wanda ya san addinin yahudu da wanda duk ya san addinin nasara musamman iya karanta shi in ya karanta shi inda Allah ya rufe da alkhairi ya da gaskiya a wannan zamanin suna nan amma wa aktharuhum alfasiqun mafiya yawan su fasikai mafiya yawan dan haka in kaji ana tsine ma yahuda ana tsine ma nasara alhukmu bil aghlabiyya da mafiya yawan su amma ba cewa akai an musu kudin gora ba akwai na kirki wannan yana daga cikin alqur'ani ya daga cikin adalcin alqur'ani kada ka tara mutane gabaki ɗaya ka halakar da su kuma hukunci lil aghlab ne ga wanda yake shine mafi galibi mafi rinjaye idan mutum sifofinsa na kirki suka fi yawa sai a ce mutumin kirki ne in sifofinsa na tsiya suka fi yawa sai a ce wannan mutumin banza ne wannan ya bayyana mana nizar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'umman na ahlul kitab wanda suke tinkahu da cewa su mabiya annabawa ne shine umarni da kyakkyawa ne ga mummuna wannan ya fara tun mutuntun akan kansa sannan a gidansa sannan a unguwarsu sannan a cikin al'umma sannan a garinsu sannan a cikin al'umma baki daya idan musulmi muka dauki wannan sifa to wannan shine abin da zai tabbatar mana da wato fifiko akan sauran al'ummomi cikin sarki ya fifita mu idan kuma muka watsar da ita in muka watsar da wannan sifa to mun dauki tafarkin lalacewa za mu ku tafarkin ahlul kitab kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da ku za mu ku tafarkin ahlul kitab to tafarkin su shine baro bani da kyakkyawa wa'azi ba sai ka zo ka zama tumani ka zo ka sa turmi ka zauna akan kujera ka zauna ka bude majalisi
kana tafiya kana ganin mutane suna abin da bake ba daidai ba kace wannan abin Allah ya hana ba a titi a cikin mota a aji malami tare da ƴan makaranta mai gida tare da ƴaƴansa da matansa mai unguwa a cikin unguwarsu da mutane a cikin unguwarsu tare da samari yanzu da wannan tarbiyyar ita take da ita a cikin wannan al'umma ba za a yi a kira sallar magariba kaga yara suna dukan ta maula kuma a kane su amma yanzu sai kaga an kira sallar magariba mutane yara suna tabar kowa yazo ya wuce masu tafiya masallacin su wuce ba ruwan kowa da su ina ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to shi yasa sai ya zama a dukkan abubuwa barna sai su kike ta al'umma kwaya ta kike ta al'umma rashin da'a ya kike ta al'umma suna ci su kike ta al'umma kade ya kike ta al'umma saboda kowa in ya gani kawai sai ya kauda kai to wannan shine ainihin sharri da ya kamata lalle mu tashi mu ganin sa indai muna son mu zamanto wannan sifa ta cancanci a gare mu in kuma haka sai mu tota ka ahlul kitab wanda a karshe ahlul kitab da suka yi wannan sai Allah madaukakin sarki ya la'ance su kamar yadda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an kawo shi a cikin tafsirin makaru la yatanahuna amrin fa'alu yayin da suka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya tsine musu a harshen Annabi Dawud ya tsine musu a harshen Annabi Isa Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ya ce lan yadurrukum illa adha su ahlul kitabi ba za su cuce ku da komai ba illa adha sai wato baci sai bacin wato su rinka bacin ku da maganganu miyagu wato sai dai su gaya muku miyagun maganganu su ce muku wa'in talis ne waɗannan tarbu waɗannan kaza iyakar su kenan a ba su cuce ku da komai ba wato ma'ana za su kawo muku abin da zai hana ku bin Allah ba su samu shakka a cikin addini domin ba su da ilimin ba za su hana ku bin Allah ba wanda yake babban musiba kenan babban fitina abin da ya tsara tsakanin ku da Allah to ba za su yi muku wannan ba wa in yuqatilukum idan ma suka ce in suka yake ku kuwa yuwallu adba juya muku baya za su ba za su tsaya su tsaye da yake tare da ku ba kamar yadda aka gani ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin Tabuk sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai sai suka ji zuwa haka dalika musulmi yayin da suka shiga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka shiga cikin Sham suka hadu da Nasara haka duk suka juya baya daga baya kasar Sham ta zamanto kasar musulmi Tunis nan da kuke gani a can babban birnin dariƙar Kirista take Carthage wanda dariƙar Donatus Church wata da daddar dariƙa ce wacce take da ƙarfi kamar Catholic duk da babu su kuma yin masu yin tauhidi ma muwahidun waɗanda suke masu bin Arius duk a nan Tunis suke Tunis nan da Algeria nan da kuke gani duk kasashen Kirista yanzu kana jin ba wata alaka tsakanin Tunis da addinin Kirista sun zama to musulmi Syria sun zama to musulmi wannan ya faru ga waɗannan al'ummar da suka zama to hayar ummatin da hujjar in kuka in suka zo za su yake ku sai su juya muku ma'ana wato ba za su samu karfin zuwa su yake ta ku ba su kare su dage akan yake tare da ku a kurun ku yafi nasu yuwallukumul adbar sannan Allah ya ce thumma la yusaru sannan kuma ba za a ba su ba wannan abin da yasa aka atafi din nan da harfin rafa'a ba ai atafi da wato yuwallu akan yuwallukum ba a ce thumma la yusaru ba sannan ba a taimake su ba domin kan cewa rashin rubuta nasara akan ahlul kitab ba wai kawai yayin da suke yaki tare da ku bane a ko ba su yaki da ku ba su ba mansuro na bane ba ababan tai ba waɗanda zai suke cancanci kan Allah bane ma'ana da za su yaki da wata al'umar ba ku ba nasara Allah ba za ta zo gare su in sun satara akan su ba nasara Allah jarabawa ce da Allah madaukakin sarki ya yi ma al'umma kamar yadda muke gani yanzu sai tarar da suka samu a cikin duniya ba wai wannan jarabawa ce daga Allah cikin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki in zamani ya zai zo ya kawo zai ga gadujen ya bashi kuwa ya bashi karfi wanda zai fitin mutane ga birlani wannan ba ya nuna kan cewa dujal akan daidai yake ba jarabawa ce amma a ƙarshen al'amari yayin da Allah madaukakin sarki yayin da suka yi matuƙar karfin nasu lokacin da za su zamanto wato karkashin shugabancin dujal to lokacin da kuma Allah madaukakin sarki sai saukar da Annabi Isa ya rusa addinin ahlul kitab ya zamanto ba za a karɓi jizya ba wannan cross da ake yi da suke bauta ma ya kasa ya karya shi ya rusa duk inda aka ganshi a rusa shi ya zamanto in ma dai mutum ya musulunta wa in ma kuma a kashe shi. Annabi Isa ba zai karbi jizya ba daga wani, tunda dai in kana takama cewa addinin Annabi Isa kake bi, to ga Annabi Isa shi kuma addinin Annabi Muhammad ya zo yi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al'umma ita ce al-mansura, ita ce al-mansura, amma yadda ta zamanto ta sabanci da wannan sifa, ta sabanci da sama da sifar khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah ya ce duribat himud dhilla, an buga musu kaskanci.
Duribat alaihimud dhillatu annama tuqfu illa bihabalin min Allah wa habalin الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذاك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذا بما عصوا وكانوا يعتدون.
شيء ممنوع سكبا قوم ودان دسكا سكما سكواتو juya baya hanyar annabawa, bayan da sun zama to masu imani. Wannan akan ahlul kitab ne, amma ta kunshi wa'azi gare mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab, Allah ta'ala, duribat alaihimud dhilla, an buga musu kaskanci, an sanya musu kaskanci da wulakanci a bayan dara. Duk wanda ya karanta tarihin yahudu zai ga wannan. Duribat alaihimud dhillatu wal maskana, an sanya musu kaskanci wal masa da kuma talauci, bukatuwa, rashin wadata. Tarihin Yahudawa abinda ya aka sani ke abu da shafinan tarihin Yahudawa cike yake da wannan abinda Allah madaukakin sarki ne, kalmar Allah ba ta canzawa. Wa ba'u bi ghadabin min, idan ka duba abinda halin su a musamman a kasashen Turai kafin su samu daular Yahudu ta Isra'ila, idan fa wannan ba ta barke, idan aka yi ambaliyar ruwa ko wata musiba ta zo, ana zuwa ana so wai a samu maganin nan, a nemi daukakin sarki, a nemi wato agaji na Allah, sai a je a kashe Yahudawa. Kisan Yahudawa kamar wato suna ganin musibar ta zo ne saboda ai rashin kashe makiya annabawan Allah, sai a je a kashe Yahudawa. Ba sa rayuwa al'umma, sai dai rayuwa suke a unguwa tasu ta daban, wanda ake kira ghetto, wanda ba za a ba su damar su wataya ba. Ba yadda za ka samu gida da za ka samu farfajiya da sakar gida, yadda sakar gida, sai dai kai gida bene kan bene, bene kan bene, kuma iyakar unguwar kenan, ba za su fita zan unguwar ba, komai yawansu. Sau da yawa, kamar yadda wanda ya karanta sau da yawa a cikin tarihin, ya zo za a ga irin wannan gidajen, idan hawa, idan benen ya yi bene, sai ya zo ya nimi da na ƙasa. Irin wannan suna faruwa da yawa gare su, haka suka yi shekaru. Ku bar ganin wannan shekara 60 ɗin da daular Isra'ila ta yi, kafin nan sai da suka yi ɗaruruwan shekaru a cikin wannan hali. Yanzu ne fa kawai aka samu canji, 60 ne kawai aka samu wannan canji da suke da daula. Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan kaskanci da wulakanci da talauci. Sannan bayan wannan Allah ta'ala ya ce wa ba'u bi ghadabin Allah, suka dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki, shine la'ana. Allah ya tsine musu. Yau idan mutum yana cikin wato wulakanci da kaskanci, idan ya san Allah bai yi fushi da wallahi kada ya damu da babawa ce bai za ta yi masa ke mutu, Allah madaukakin sarki zai sami yardar Allah. A yayin da mutum yake cikin wulakanci da talauci da wahala, sannan kuma gashi Allah ya yi fushi da shi, to wannan shine iyakar karshen wato tsinewa, iyakar karshen la'ana ke. Shi yasa madaukakin sarki ya ambace ta a nan wajen wa ba'u bi ghadab min Allah wa duribat alaihimul
masakana,
duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Allah ta'ala yace an buga musu kaskanci, aynama thuqifu, ko ina suka tsaya, ko wace kasa suka je, to wulakantattu ne kaskantattu. Illa bihablin min Allah, sai dai idan da alƙawari daga Allah, sai dai idan shiga cikin alƙawarin Allah, su zo cikin daular musulmi su ce sun zamanto ahlul dhimma, a ba su hablullahi, a ba su alƙawarin kariyar addinin Allah, tunda su ahlul kitab ne. Wa hablin minan nas, ko da kuma alƙawari daga mutane, wato su shiga cikin ƙarƙashin wato mulkin daula, su ce yadda mu zauna a sa mana sharadin da aka yadda a sanya mana
za mu zauna lafiya sannan a sanya musu sharuda na kaskanci
ba za ku shiga makarantu ba da sauran mutane ba za ku je kasuwanni na sauran mutane ba
ba za ku gine a cikin sauran unguwanni ba
a cikin ku ungoku duk wannan shine hablum minan nas alƙawari daga mutane to wannan shine kadai
zai ba su wato ikon watewa in ku ba haka ba to sai dai a kakkama su a karkashe su a mayar da su bayi
وباءوا بغضب من الله كما suka dawo da fushi daga Allah madaukar sarki wa zuribat alaihimul maskana aka sanya musu kaskanci wato wulakanci da talauci dalika bi annahum yakfuruna bi ayati Allah me yasa aka yi musu wannan Allah yace wannan saboda sun kasance suna kalma ayoyin Allah wa yaqtuluna al anbiya bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba dalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda sun kasa saboda wato saban da su kasance suna yi ne bakanu ya tadun da kuma rayi na wato wuce iyakar Allah madaukakin sarki abubuwa Allah madaukakin sarki ya ambata guda uku guda hudu na farko kafirci da Allah kafirci da ayoyin Allah wato rashin imani da Allah Allah ya faɗa abu sun warware yayi musu alƙawari sun warware yayi musu bishara basu karba ba na biyu kashe annabawan Allah
wannan al'ada ce ta yahudu al'ada ce ta yahudu
akwai nan da 70 kamar yadda aka ruwaito a cikin tafsirin ibnu kamar yadda ibnu kathir ya ruwaito daga cikin abin da yazo daga tafsirin magabata
so kashe annabi kuma wannan bai hana su su cika suwa ba
kamar ba abin da suka yi suka kashe annabi zakariya suka yanka shi da zar annabi yahaya suka mika shi ga da karuwa tace tana so ta ga kansa na yawo dan a faranta ma karuwa rai haka aka fille masa kai a wanda Allah ya subanta da cewa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin to duk wannan abubuwa da yahudawa suka yi ne domin haka Allah madaukakin sarki ya sanya wannan kaskanci ya bi su a cikin al'ummomin su na hudu sabo wannan ya hada dukkan sauran jinsi na sabo
ta fitsara ko wannan zamani za ka ga daga
gare su take fitowa duk wani salo na saban Allah daga gare su yake fitowa
wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna wuce iyaka suna yin shishige suna wuce iyakar Allah kukin sarki ba ma su yi shine su ne suka kirkiro al'almana secularism
Allah ba ruwan addini da shiga cikin harkar rayuwa a yanzu ko a yanzu idan za a je a yi kidayan masu addini a mafi yawa daga cikin kasashen turai
musulmi su za su yawa domin sauran za su ce
su ba su ba za su sa kansu a cikin masu addini ba su ga dalilin da za su yi addini ba
to wannan shine sakamakon waɗanda suka yi tawaye bawan Allah
idan muka yi abinda Allah madaukakin sarki zai sanya mana kenan
yayin da muka tawaye suka yi ga addinin annabi Musa da addinin annabi Isa matsayin su bai kai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-taura da injila matsayin ta bai kai matsayin alqur'ani ba yayin da suka yi tawaye da kuma fa su ne wa yayin da suka zamanto al'umma su tana bin Allah tana zannin Allah su ne mahallu nazarillah su ne awliyan Allah amma mu duba yayin da suka fandare yayin da suka manto su ne Allah madaukakin sarki yake bibiya da tsinuwa a kansu to mu kuma fa idan muka zo muka yi tawaye ga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka warware alƙawarin mu da Allah ya dauka mana a harshen da Allah ya dauka akan harshen da Allah ya dauka akan mu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ma irin abin da ya same su haka zai same mu domin sunnar Allah ba ta canzawa
a cikin wannan akwai wa'azi gare mu
domin mutumin da kamar yadda ake cewa mu'iza bi ghairi mutum mai arziki shine
wa nisa kamar yadda kaga gemu dokon ka kama da wuta shafa mana karuwa wato in kaga abin ka
to wani abu mummuna to kai kada ka bi hanyar su
wannan shine hankali a cikin wannan akwai wa'azi mai girma a gare mu ya kuwa musulmi
a Allah madaukakin sarki ya bamu istiqama akan tafarkin sa Allah ya bamu ikon riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kashe annabawan kashe masu umarni da adalci a cikin al'ummar Allah a cikin al'umma a cikin al'ummar innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bil haqqi wa yaqtuluna al-mu'mina bil qist min an-nasi fa bashirhum bi adabin alim
masu kafirci ayoyin Allah
da kuma suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙi ba da kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane
wanda za su zo masu kiraye zuwa ga gaskiya ya zama to su ne abokan yakin su kamar yadda yanzu America ta dauka
duk wanda zai zo ya ce addinin Allah ya zama to shi dan ta da zaune sai
to waɗannan waɗanda suke wannan Allah ta'ala ce ke musu albishir da mummunan da azaba mai radadi shine ɗaya daga cikin sabubban da yahudawa suka samu kaskanci duk wanda suka dauki wannan tafarkin ko kuma suka hada gwiwa da waɗanda suke wannan kan wato a matsalan ba ga masu umarni da ga masu kira masu umarni da tsayar da adalci a bisa ilimi na alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka hada gwiwa tare da su suke yin wannan to karshen su abin da zai zama to kenan gulakanci da kaskanci da kokushin Allah madaukakin sarki kashin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon santarta Allah ya sanya mu a cikin azumin watan Ramadan imanin wahtisaba da wandara a cikin sa imanin wahtisaba Allah ya sanya mu a cikin wanda yake karban wanda yake yanta su daga cikin wutar jahannama a kowane dare na wannan wata wanda suka mutu cikin ƴan uwan mu musulmi a wannan shekara da kuma shekarun da suka wuce Allah ya gafarta Allah ya hasa kabarin su iyayen mu Allah ya ji kansu malaman mu wanda suka mutu Allah ya gafarta musu mun kuma wanda muke da rai Allah ya ba mu istiqama akan tafarkin sa Allah idan mun mutu Allah ka ba mu Allah ka haska kabarin mu ka sanya kabarin mu ya zama to rawdatun min riyadil janna Allah ka taimaki addinin musulunci Allah ka taimaki alqur'ani da sunna da tafarkin Allah ka taimaki alqur'ani da sunna da bayin ka muminai da kuma bayin masu jihadi a tafarkin ka ko ina suke Allah ka taimaki addinin ka taimakon addinin ka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين